This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19:31:49:60 sai kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Noma da Dalol da kuma Niya FM. Ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, da fatar an waye gari lafiya. Grace Alheri Abdu ce daga birnin Washington DC tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake saduwa da ku a shirinmu na yau, Laraba ta ƙarshe a shekara ta 2015. Mazauna kuma garuruwan Boko, wato da kungiyar Boko Haram ta kai hare-hare na baya-bayan nan a jihar Borno, sun fara ƙaura sabili da fargaban barazanar da kungiyar ke yi. Amma kafin nan, ga takaitattun labarai.
Gwamnatin Amurka ta ce hare-haren da Rasha ke kaiwa Siriya sun rutsa da farar hula da dama. Firaministan Iraki Haidar Al-Abadi ya ziyarci Ramadi jiya Talata, bayan da sojojin gwamnati suka sake kwatuwa. Sannan hukumomin lafiya na duniya sun ayyana kasar Gini a matsayin wacce ta barata daga cutar Ebola.
To, kanin labaran kenan. To, ko menene yasa mazauna Borno ke kaura dangane da barazana da kungiyar Boko Haram ke yi musu?
Ana cewa ina buratan kudin da buwarin su zo su kwace ku sun yi sa.
Nan Boko Haram ne suke fadi haka.
Boko Haram ne haka suke fadi. Su kwashi kayan shaguna suka zuba motar su.
To, duk da cewa ƴan matan sakandaren Chibok sun shafe sama da kwanaki 620 a hannun ƴan kungiyar Boko Haram ba tare da sanin inda suke ba, gwamnatin shugaba Buhari ta ce bata fidda zuciya ceto su ba.
Gwamnati ta damu akan rashin samun waɗannan ƴan matan, kuma tana ɗauka ingantaccen matakai, tana ƙara ƙaimi. An ɗauki kowane irin mataki na ganin da cewa an kai ga biyan bukata ta wannan huska.
Sahaba Imam Aliyu kuma zai shigo da shirin demokradiya a yau, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum, masu saurare, ga labaran. Gwamnatin Amurka ta ce tun bayan da ƙasar Rasha ta shiga kai hare-haren jiragen sama a ƙasar Siriya a watan Satumba, yawan farar hulan da abin ke shafa ya yi matuƙar ƙaruwa mai tayar da hankali. Ƙungiyoyin rajin kare haƙƙin ɗan adam sun ba da rahotanni masu nuna cewa ɗaruruwan farar hula sun halaka sanadiyar hare-haren da Rasha ke kaiwa da makamai masu linzami kan masu kai ɗaukin gaggawa da asibitoci da makarantu da kuma kasuwanni. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Mark Tuna ya faɗi jiya Talata cewa sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya kawo wannan batu a tattaunawarsu ta waya da ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov. Rasha dai ta ƙaryata wannan zargin, ta ce ita hare-haren da take kaiwa kan waɗanda ta kira ‘yan ta’adda ne, kuma da haɗin gwiwar sojojin Siriya tare da kulawa don kar a auna farar hula. Rasha ta ce tana yaƙi da ƙungiyar ISIS ne a Siriya. To, amma Amurka ta ce Rashar tana auna ƙungiyoyin ‘yan tawaye ne masu sassaucin ra'ayi da zumar ƙarfafa gwamnatin shugaba Bashar al-Assad mai tangal-tangal. Tuna ya ƙara da cewa kashe wani hamshaƙin jagoran ‘yan adawa da aka yi a makon jiya ya daɗa rikita al'amura. Wani harin jirgin sama da sojojin Rasha ko na Siriya suka kai makon jiya ne dai ya halaka Zahran Alush, shugaban wata ƙungiyar adawa mai suna Jashi al-Islam. Ƙungiyar na yaƙi da ISIS yayin da take maraba da sasanta rikicin Siriya a siyasance.
Firayim Ministan Iraki Haidar Al-Abdi ya ziyarci Ramadi jiya Talata, bayan da sojojin gwamnati suka sake kwato cibiyar gwamnati a wannan muhimmin birni da ke yammacin ƙasar. Gidan talabijin gwamnatin Iraki ya ce Abadi ya je Ramadi amma ba tare da wani cikakken bayani ba. To, amma wani babban jami'in soji ya gaya wa kafar yaɗa labarai ta Associated Press cewa Prime Minister ya gana da jami'an tsaro da jami'an hukumar lardin. Sojojin Iraki sun jajirce jiya Talata wajen kakkaɓe mayakan ISIS daga Ramadi, inda suka yi ta kwance bama-bamai a tituna da gine-gine, yayin da ake ci gaba da faɗa a nan da can a bayan birnin. Faɗawa hannun ISIS da birnin na Ramadi ya yi a watan Mayu ya kasance wani babban cikas ga gwamnatin Firayim Ministan Abadi da kuma sojojin ƙasa a ƙoƙarinsu na kauda mayakan. To amma bayan nasarar ta ranar Litinin wadda ta samu a yunkurin baya-bayan na sake kwato Ramadi, Abadi ya je gidan talabijin inda ya shela cewa shekara ta 2016 za ta zama shekarar kora ISIS daga Iraki.
To karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Hukumomin lafiya na duniya sun ayyana kasar Gini a matsayin wacce ta barata daga cutar Ebola bayan mutuwar mutane sama da 1,500 sanadiyar cutar a wannan kasa ta yammacin Afirka. Da wannan a yanzu kasar Liberia ce kadai ke jiran a tabbatar da baratar ta daga cutar a hukumance. Babban shugaban bankin duniya Jim Yong Kim ya furtar da wata takardar tayin gwamnati da kuma mutanen Gini murnar cimma wannan yanayin. To amma yayi kiran da a ci gaba da kula. Yau Laraba za a yi bikin murnar wannan shelar a Conakry babban birnin kasar. A watan Nuwamba mutum na ƙarshe da ke dauke da cutar wadda wata jinjira ce yar kwanaki 21 da haihuwa ta warke a wani asibiti a Conakry. Har yanzu akwai wasu mutane da dama a birnin da Conakry da ake lura da yanayin su dan a ga ko suna dauke da alamomin kamuwa da cutar. To amma da yake babu wata sabuwar cutar da aka gani an ayyana Gini a matsayin marar cutar. Cutar Ebola kan dauka kwanaki 21 kafin ta bullo a jikin mai dauke da ita. To amma saboda dada kauce ma kuskure sai an shafe kwanaki akalla 42 babu cutar a ƙasa kafin hukumar lafiya ta duniya ta ayyana rashin ta a ƙasar. Makwabtan Gini wato Liberia da Saliyo su ma cutar ta addabe su. An ayyana kasar Saliyo mara Ebola a watan Nuwamba. Sau biyu ana ayyana kasar Liberia a matsayin wacce ta barata daga cutar sai kwatsam a ga cutar ta sake bullowa. Cutar wadda ta samu asali daga kasar Gini ta lakume rayuka sama da 11,000 a yammacin Afirka.
A ran duniya kenan kuka saurara. Waɗansu mazauna Jidara Polo da ke cikin garin Maiduguri sun fara kaucewa unguwar Sibili da fargaban yiwuwar sake kai masu hari biyo bayan hare-haren ƙunar bakin wake da ta kai aka kai musu kwanaki biyu da suka shige inda suka ƙara masu maharan suka shiga gida-gida suna kashe mutane. Wakilin Haruna Dauda Biyu na da ci gaban rahoton.
Anguwar Jidari yana ɗaya daga cikin anguwan da ke kan gaba wanda waɗannan mahara suka samu kutsawa wancan hari da suka kai suka kuma tara babamai da ƙona wasu gidaje a anguwar wanda mazauna wannan anguwa suka ce hakan yaba kune sakamakon rashin zamiyan tsaro daga bangaren da waɗannan mahara suka shigo. Tun dai wancan harin ne dai mutanen da ke wannan anguwa suka dinga tattare nasu ya nasu suna ficewa daga anguwar sakamakon ganin wasu sabbin mutane da suka ce suna gani suna zagawa musamman ma waɗanda suke amfani da babura masu kafa biyu wanda aka haramta fiye da shekaru duke nan a cikin garin Maiduguri wanda suka ce hakan yana ba su mamaki matuƙa. Na dai shiga wannan anguwa a yammacin jiya inda na tadda mutane da dama na tallo da kayayyakin su cikin akorikura kuma suna kokarin ficewa daga cikin wannan anguwa na fargaban kai musu wani hare-haren na daban gama da yadda na tada wasu da na tadda cikin wata motar akorikura.
Ina mai kai baba wannan tsuku mai kaura ne ke ne mai kaura to me ne saka kaura
guri din ba dadi
nan ba dadi ina zaka koma yanzu to
can wajen nan ne
na
wajen bolori
bolori na ga wannan kayan ka ne a cikin pickup kenan nan wata ga na da yaranka kuma duka adda kajinka tun wannan rikicin da ya tsoratar da kai ko menene
shine
ba za ku yi hakuri ba ganin cewa an ce za ka kawo jami'an tsaro
sun a can mu duka sun tashi din mu dairin mu zama mu zauna ba
sannan kamar wani hali kuke ciki na wannan anguwa mala
bayan nan kofa ne kuma hanyar san bisani direct ai kokori a zo a aje mana range ko biyu zuwa uku
menene su don wannan anguwa ta kaice
Jidari Polo
kamar bayan nan babu wani jami'in tsaro ne wanda aka aje wanda zai kare ta ba
babu wani jami'in tsaro a bayan nan bindiga aka zo aka arbe mutane daya ban daya aka kokkona gidaje kuma aka tafi da motocin da suka gada ma suka zaba amma akasarin wayan nan ana ce wai ina buratan kudin da buwarin su zo su kwace ku sun yi sa
nan wako haram ne suke fadin haka
wako haram ne haka suke fadi kwashi kayan shaguna suka zuba motarsu suna ta arbin su suka shiga gari.
Kamar me yasa ku mutane da wannan anguwa?
Eh to yau ma suna gani wai sun ga mutane da mashina ya kai 3 zuwa 4 a bayan garin nan.
Wannan mashin ne?
Mashin mai kafa 2 da tiren
wani hana hawa din
dugwaji eh Boko Haram sun gani a bayan.
To kamar babu jami'an tsaro ne a inda kuke. Kamar sauranku sun fara kaura suna barin anguwa.
Wayayyo wallahi mu kuma yanzu haka da kana gani ina kan tara kaya ma barin garin zan yi ne ma. Ni ma aikacin gwamnati ba zan yanzu na ba. Don duk kowa kaga motocin nan kaga kayan nan kai kanka kowa yana gani kowa yana ta fita. Kowa mutane suna ta kaura ba halin zama ba zai yamu zauna ba. Muna kusa da gari, muna kusa da kauye birni amma baya mudun wallahi hanya ne kam budeden hanya furi kowa mai ra kana gani kowa yana bari din ba yanda zai yanzu ji mu zauna.
Dan mu iya gudu mu shiga cikin gari inda an kawo mana dauki. An kawo mana sojoji can wajen kasa zamu iya zo mu zauna anguwanmu yanzu jiya inda kaga mutane ni din da dakir biyo ni suka yi da gudu na gudu ne na tsira na
wannan matsala da yana faruwa ne a daidai lokacin cikin wa'adin da shugaban kasar ya dai mai wa rundunar sojojin kasar na kaga karshen waɗannan mahara wanda har yanzu kan kai daidai kun hare-hare anan da can duk da cewa irin waɗannan hare-hare ba masu ƙarfi bane kamar yadda akan yi a baya da kuma tuntubi mai gana da yawo rundunar sojojin kasar shiya ta 7 dake garin Maiduguri wanda yace za su dauki mataki akan wannan lamari kuma yin alƙawarin duba Number 2, Haruna Dauda Biyu, Muryar Amurka, daga Maiduguri a Najeriya.
Sai kuma batun ƴan matan Chibok da suka shafe sama da kwanaki 620 a hannun ƴan ƙungiyar Boko Haram ba tare da jin duriyarsu ba. Ganin yadda murna iyaye ke neman komawa ciki bayan alƙawarin da shugaba Muhammadu Buhari ya yi na ceto su. Yasa ƙungiyar nan da ke fafutukar ganin an ceto ƴan matan da sunan Bring Back Our Girls ta yi tattaki zuwa ofishin ministan shari'a domin gabatar da korafinta. Wakilinmu Madina Dauda na ɗauke da ci gaban rahoton.
Ƙungiyar ta nemi a sako sojojin da ake riƙe da su, sannan a gaggauta shari'ar waɗanda suka yi sama da faɗi da kuɗaɗen makamai. Aisha Yusufu jigoce a ƙungiyar ta Bring Back Our Girls.
Gaba ɗayanmu mu miliyan 170 aka bar mu nan gaba ɗayanmu a halaka mu duk ba su damu ba saboda wasu suna son samu kuɗi. Kuma harkan Boko Haram ɗin an bar shi ta kai wani matsayin da bai kamata ya kai ba. Har yanzu cikin tsoro muke. Sojoji ba a ba su makamai ba kuma an ce su je su faɗa ya za su faɗa. Sun fito sun yi kuka ga duniya cewa ba su da makaman nan kuma an ce za a an musu hukuncin kisa. Yanzu kuma an mai da shi hukuncin rai da rai, ai bai kamata ba.
A lokacin da yake jawabi ga 'yan kungiyar Bring Back Our Girls ɗin, ministan shari'a Abubakar Malami ya ce gwamnati ta kafa kwamiti mai ƙarfi domin tabbatar da gaskiya ko akasin haka ga duk wani wanda aka kama da laifi a yakin kwato 'yan matan Chibok.
Kwamiti yana nena aiki kuma duk abin da ya danganci tuhuma da za a gabatar a gaban kotu sai kwamiti ya diba ya tantance. So abu mafi ala shine fahimta cewa gwamnati ta damu akan ainihin rashin samu waɗannan 'yan matan kuma tana ƙarfafa matakai, tana ɗauka ingantaccen matakai, tana ƙara ƙaimi na ganin da cewa an ɗauki kowane irin mataki na ganin da cewa an kai ga biyan bukata ta wannan huska. Magana wadda ta danganci doka ba magana ba ce ta kamata, ma'auni shi ne jin abin da an kai an yi aiki akan doka ko ba a yi ba. Saboda haka ta huskar doka duk abin da haƙƙi ya tabbata akan kowa ne mutum ko soja ko wanda ba soja ba za a tabbata masa da shi.
‘Yan ƙungiyar sun kwashi kwanaki 610 suna zama kullum a dandalin Unity Fountain cike da fatan wata rana za a ce ga 'yan matan Chibok sun dawo. Madina Dauda, Muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Ku tausaya ku agaza waɗanda ku.
Bari mu karkare a jihar Kano inda ake rikicin fili tsakanin tsohon shugaban majalisar dokoki na jihar zamanin jamhuriya ta biyu Alhaji Abdullahi Abubakar Karaye da kuma hamshakin attajirin nan na Kano Alhaji Aminu Ɗantata. Ga wakilinmu wato Mahmud Ibrahim Kwari da ci gaban rahoton.
Abin nan tintintini shekara da shekaru nawa ne ba wani abin da za a ce za a zo a ce wani zai zo zai mallaka abin nan guri ba wai har suka ce sun saya ta yaya kuma ga magana na a kotu take fa kuma sun je kotu sun tabbatar sun afi yaran mu amin afi yaran a kotu ya kamata a ce su jira a gama magana.
Honorable Abdullahi Abubakar Kara yake nan shugaban majalisar dokoki ta jihar Kano zamanin gwamna Muhammadu Abubakar Rimi. Waɗannan gidaje dai an gina su ne a wani ɓangare na wannan katafaren filoti da shi gwamna Rimi ya mallaka wa tsohon sifika. Sai dai akwai ragowar fili da girmansa ya zarce inda aka gina ɗin. To amma Alhaji Aminu Ɗantata ya yi ikirarin mallakar wannan wuri, inda har ma ya miƙa takardar ƙorafi ga shiya ta ɗaya ta rundunar 'yan sandan Najeriya da ke nan Kano, bayan da ya fahimci an fara gine-gine a wurin. tun lokacin da aka fara wannan takaddama ne dai ɗan sanda ke gadin wannan wuri. To amma a ƙarshen makon jiya an rushe dukkanin tsafi da sabbin gine-gine da ke wurin. Barista Audu Bula Babakarti, wanda shine lauyan tsohon shugaban majalisar dokokin ta Kano, ya zargi ƴan sanda da aikata wannan rusau.
Abin da dai ƴan sanda suka yi abin takaici ne, saboda su ne doka ta ɗauka aiki domin su tsare doka su tabbatar kowa ya bi ta. Yau sai kotu ta bada hukunci, ta bada umarni, amma su suka zo suka karya. Kaga abin takaici ne, abu ne da bai dace a ce ƴan sanda ne suka yi ba, kuma ba za mu zauna ba. Da farko za mu rubuta takarda ga shi babban Inspector General ɗin ƴan sanda na Najeriya, cewa ga abin da jami'an shi suka yi a shiya ta ɗaya, kuma ya kamata ya ɗau mataki a kai. Sannan kuma za mu koma kotun da ta bada wannan umarni, mu nemi kotu ta sa wato shi babban Inspector General ɗin ƴan sanda ya kamo mataimakin shi mai kula da shiya ta ɗaya da sauran jami'an ƴan sanda da suka yi wannan aika-aika da sauran mutanen da suka sa su a gurfanar da su gaban kotu domin su girbe abin da suka shuka.
To amma mataimakin Inspector ƴan sanda mai kula da shiya ta ɗaya ta rundunar ƴan sandan Najeriya da ke nan Kano, AIG Tambari Muhammad Yabo, ya ce ba shi ma da masaniya game da wannan batu na rusau da aka ce an yi.
Wani ɗan sanda zai tafiya da mota ta rushe wani? Wannan ai bayiya na samu labarin cewa an rusa wurin. Ni ba ni nan. An rusa wurin, wa ya rusa? Wallahi ban sani ba. Ban rusa ba, ban sa a rusa ba, ban san wanda ya rusa ba.
Yanzu tun da an ci gashi ana zargin ka, ku magana a wurin ku a wannan mataki take?
In ma har wani ya zargi mu cike wallahi to makiya amada ne, makiya Allah ne. Ni da na san ana takaddama tsakanin su Professor Kabiru da Aminu Dantata gehe daya, da kuma shi former speaker karaye. Na san mun ne mesu da su kawo tasu hujja cewa su adda wurin. Sun kasa su kawo, har yanzu nake magana da kai wallahi su kawo hujja ba kawai guda. Ana da bincike. Sha sun kawo mana court order kada mu kama su, ba mu da horomi. Inda sun kawo, ai mun ma san hayar da muke bi. Sai mu je mu wa mu sa namu lawyoyi su yi baketin wannan order don su masu lahini ne a kama su.
AIG Tambari Yabo Muhammad kenan mai kula da shiya ta ɗaya ta rundunar ƴan sandan Najeriya a nan Kano, Mahmud Ibrahim Kwari. Muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To madalla, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo a nan Washington na cewa karfe 12:17 na asuba. Ga Sahabu Imam Aliyu da shirinmu na gaba.
Demokradiya a yau. Cikin shirin za mu ji hasashen masana kan sabuwar shekara da za ta kama ranar Juma'a nan mai zuwa. Masauraran assalamu alaikum, da fatan waye gari lafiya. Kamar yadda aka saba daidai wannan lokaci duk shekara, muna gayyato masana a fannin kimiyyar siyasa da kuma ilmin taurari domin jin irin kallo ko hasashe da suke yi wa wannan sabuwar shekara mai kamawa jibi ga mai rai. Da farko ga Dr. Said Ahmed Dukawa na fannin kimiyyar siyasa a Jami'ar Bayero da ke Kano kan Najeriya a shekara ta 2016.
Da farko dai an yi zabe, an sami shugabanci a Najeriya, wato shugabanci wanda talakawa suke so, wato shugabanni na ƙasa suke shakkarsa, sannan kuma ƙasashen waje suke rigeggeniya wajen kulla alaka da shi. Wato wannan shi ƙasa ta rasa tsawon lokaci, kuma shi ya sa abubuwa su tafi daidai ba, domin masana kimiyyar siyasa suna kwatanta matsayin shugabanci a ƙasa da zuciya a jikin ɗan adam. Idan zuciya ta yi kyau, jiki zai zauna lafiya. Idan zuciya ba lafiya, jiki ba zai zauna lafiya ba. To samun wannan shugabancin a wannan shekarar yana nuna cewar gaba za ta yi kyau. Sannan an naɗa ministoci da manyan ma'aikata a turke da manyan mukamu, waɗanda kowa ya gamsu cewar sun san makamar aiki. Sannan ana shirin yin kasafin kuɗi wanda ya ɗara na wato shekarun da suka gabata, ba wata shekara da aka taɓa fitar da zambar kuɗi kamar wannan shekarar. Kuma ana kyautata zaton da zai zama na kashe mu raba ba, kamar yadda ake yawaita zargi a baya cewar ana yi. Ramin yi magana akan cewa sunnar rayuwa shine duk sanda tsanani yayi tsanani sokoki ne yake tafi ba rajuwar haka wato kalubalen da Najeriya ta fuskanta ne tsananin da ta fuskanta na kalubalen tsaro ne bukai a sashen sauki zai biyo baya kuma alhamdulillahi saukin ya biyo baya to bana kalubalen da ko tsananin da Najeriya take ciki na kalubalen tattalin arziki ne don haka inna rayuwa tana tattare tana nan ba ta canzawa to tunda aka shiga wannan tsanani na tattalin arziki to ba abin da zai biyo bayan sa sai sauki wannan kadan kenan daga abin da za a iya hasashe gaba na abin da zai faru
Dr. Saidame Doka ka yi maganan kasafin kuɗi amma idan aka yi la'akari da wannan yawan kuɗaɗen da abin da aka yi bara kusan zaka ce tafiyar su guda ko kuma wannan ma zai kasa saboda idan ka dubi darajar kuɗi lokacin kai kasafin kuɗin bara da ka dubi darajar naira yadda ake kasafin sai ga ai cewa kusan babu abin da ta canza
aka ne masu waɗanda suka fi mai da hankali akan wato harkar kuɗi domin ba ma za a ce tattalin arziki gaba ɗaya ba amma harkar tattalin arziki waɗanda suka fi mai da hankali akan kuɗi suke ganin idan kuɗi ya yi daraja ko yana da yawa kamar abubuwa za su zauna lafiya da kuma in kuma bai ba kamar za a samu matsala irin hangen su kenan to amma idan ka kalli abin ta tarihi za ka ga cewar wato duk wani shugaba a duniya wanda ya shahara wato ya zo ne cikin lokacin da al'umma ta cikin tsanani da matsi sannan ya fidda su daga cikinka kuma wato ba kasafai shugabanci yake samun kuɗi kuma ya tasiri ba asali sai wanda ya wato idan shugaba izo cikin tsanani ya fidda ƙasa ta wadata ya tafi wani izo isar da wannan wadatar to da yawa za ka tarar shi ba za a tuna shi kuma domin ƙarshen taɓarna zai yi wannan shine abin da tarihi yake tabbatar
to
saboda haka wannan rashin kuɗin da matsalar kuɗin da ake kuka da komai duk ba su ne suke tasiri ba asali ma sun fitawa shugabanci ya tashi sai ya yi tunani ya kuma yi aiki tukuru wajen ganin an sha kan waɗannan matsalolin
yanzu kuma sai Malam Dalladi Abdullahi na unguwar Jambulo da ke Kano shi ma mun taɓo sassa da dama a faɗin duniya ciki har da zaɓen Nijar Zaben Amurka da zaman lafiya a faɗin duniya. Da farko mun nemi jin abin da bincike ya nuna kan Najeriya a shekara ta 2016.
To mu kamar a nan a Najeriya dai bincike ya ɗan fito ya yi kyau gaskiya.
To.
Saboda mu a nan ɗalibinmu za a samu dai sanyin jiki akan abubuwa amma kamar sanyin kuma a ƙarshe zai zama alkhairi.
To in ka ce sanyin jiki kamar me?
Wato sanyin jiki a mutane mutane jikin su za su ga kamar abubuwa suna tafiya a cikin su lo haka ba sa gudu to wani rashin gudun kuma zai zamanto samun zaman lafiya ne a cikin nutsuwa komai zai tabbata saboda a mun samu ɗalibin ainihin ambaki kenan shi kuma ambaki a wata ka'idar yana da ɓangare za mu iya ce masa kansa ne
to
kuma moon wata amma muna ce masa dariki yana da harafin aini to ina da tsara dini wanda za a ba mutarkar ilimi muhimmanci da harkar noma da gine-gine da bin hanyoyi da abin da ya shafi harkar ruwa to wannan da alama shi mutane za su amfanuwa a wannan shekara ta mu mai zuwa kuma abu ne wanda yake nufin abu ne mai zaman lafiya za a samu kwanciyar hankali da sauƙin abubuwa a dai muna
to
dai kuma sun shugabannin za a zamanto cikin wahala sosai cikin ɓacin domin kokowar yadda za a samu waɗannan abubuwa musamman yadda za a samu kuɗaɗe a aiwatar da abubuwan da ake so a aiwatar.
To shi yasa da kace za a samu kwanciyar hankali ganin matsalolin tattalin arziki da ake ciki na faduwar farashin mai kuma da yake Najeriya da manta dogara kuma ga burin gwamnati ne yin wasu abubuwa alhali babu kudaden kuma yanzu haka tuni an fara korafe ganin cewa yanayin rayuwa ya tsananta a Najeriya ta yaya za a yi a waɗannan al'amura za su kasance cikin wannan sabon shekara?
To alhamdulillah anan kamar yadda muka faɗa harafin ainin ne, to ainin din yana da ɗan uwa mu a kaidar wannan ilimin.
To
akwai wasu ana cewa daɗi.
Na'am.
Daɗi.
Na'am.
To wannan daɗi shi ne ɗan uwan ainin din nan.
To.
To sai ga shi an same shi a gidan Baitul Malamin gwamnati. Saboda haka za a manta da hanyoyi na ƙasashen waje ta samun kuɗaɗen. A'a, a gida za a samar da kuɗaɗen da za a yi abubuwan. A nan sun za a samu.
To, yaya harkar siyasa ganin ita wannan gwamnati sabuwa da ta zo kuma ga ayyuka da ta sa a gaba da suka hada da yaƙi da cin hanci da rashawa, ya dangantakarta da sauran gagagagan ‘yan ƙasa waɗanda ba sa cikin wannan jam’iyya?
To, abin da yake nuna dai a game da abin da ya shafi gwamnati da kuma abokan hamayya. Akwai abubuwa sosai kwarai da gaske.
Na.
Wanda kwarai da gaske.
Ta kamar mai da me?
To, abin da yake nuna shi ne, ita gwamnati mai ci da kuma yan hamayya, dole gwamnati mai ci sai ta samu yunkuri ta tashi tsaye sosai fiye da kima. Domin akwai abubuwa na sirri ba wai da ƙarfi ba ko da wani abu. Na sirri boyayyu da suke gudana. Wanda ake ganin za su iya kawo matsala idan aka sa ido. In dai sa wannan abin da ake ta yi, ya da yanzu ma damuwar wato alhamdulillah mutane kada ya faɗi wani abu mutane su ce muna wani abu ne don ani a samu a ba haka bane. Da mutanen Najeriya sun san irin yanda shi shugaban ƙasar yanzu yake cikin damuwa akan abubuwan da suke faruwa. Damuwar ta fata ta jama'a. To amma da abin cike ne nuna mana. A gidan mulki ga shi an sami kabda Farija. Bai san abin ya lalace ya kai haka ba, kamar ya bar abin ya tafiyarsa. Haka damuwar ta kai.
Masu aro cikin shirye-shiryenmu masu zuwa da ikon Allah za mu kawo ƙarshen hasashen da suka yi. Yanzu madadin Dr. Sa'ida Ahmed Dukawa da Malam Dalladi Abdullahi da kuma Julie Leathers Gresham wacce ta daidaita sautin shirin. A nan ne sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.
To a gaishe ka kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Gwamnatin Amurka ta ce tun bayan da ƙasar Rasha ta shiga kai hare-haren jiragen sama a ƙasar Siriya a watan Satumba, yawan farar hulan da abin ke shafa ya yi matuƙar ƙaruwa mai ban tsoro. Firaministan Iraki Haidar Al-Abadi ya ziyarci Ramadi jiya Talata, bayan da sojojin gwamnati suka sake ƙwato cibiyar gwamnati a wannan muhimmin birni da ke yammacin ƙasar. Hukumomin lafiya na duniya sun ayyana ƙasar Gini a matsayin wacce ta barata daga cutar Ebola bayan mutuwar mutane sama da 2,500 sanadiyar cutar a wannan ƙasa ta yammacin Afirka. Wani harin ƙunar bakin waken da aka kai mardan ƙasar Pakistan ya halaka mutane aƙalla 26 tare da raunta wasu kimanin 20.
To a gaishe ka masu saurare, nan muka kammala shirye-shiryen na safiyar yau. Kada kuma ku yi nisa, nan da sa 1:30 za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. Kafin mai sallama, bari mu yi ka gaisuwa ta'aziyya ga wakilinmu na jihar Borno Haruna Dauda Biyu domin rasuwar gugunsa Hajiya Fatime Alhaji Haruna, wadda aka fi sani da suna Atiye, wadda ta rasu jiya a garin Biyu. Allah jikanta da rahama ya kuma ƙara hakurin rashin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Ibrahim Ka Almasi Garba da ta yi gabatar da shirin, da kuma Julie Gresham da ta taimaka wajen haɗa shiri da bada umarni, da injiniyan mu na yau Jimmy Cook Alheri ke muku fata alheri, sai kuma da hantsi idan Allah Ubangiji ya nuna mana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.